Jama'a masu sauraron mu da wannan maraicen talata, assalamu alaikum, barkamu da warhaka da kuma sake saduwa da ku ta cikin wani sabon shirin noma tushen arziki. Promcom mai ƙarfi wata ƙungiya ce mai zaman kanta wadda ke tallafa ma manoma da ƙarfafa musu hanyoyin inganta sana'arsu ta noma su ci moriyarta. Ita kuma ƙungiyar ta Promcom mai ƙarfi tana ƙarƙashin hukumar raya ƙasashe masu tasowa ta gwamnatin Ingila ne, wato DFID. A kwanakin bacin wannan ƙungiya ta Promcom mai ƙarfi ta shirya ranar manoma a garin Bagwai a jihar Kano. Wakilinmu Muhammad Ibrahim Kwari ya halarci bikin na ranar manoma kuma ya hwara ne da tattaunawa da Malam Abdulrahman Dan Baba, jami'i mai ba da shawara a ƙungiyar Promcom mai ƙarfi, wanda shi kuma ya hwara da yin ƙarin haske akan abin da ake nihi da ranar manoma.
Rana na manoma wani lokaci ne da akan keɓe a cikin shekara saboda a faɗakar da jama'a irin ayyukan da muke yi tun daga farkon damina har zuwa wannan lokaci, kuma makasudi ne saboda a faɗakar da sauran manoma su ƙaru, saboda sannan kuma su mahukunta na ƙasa da na jiha da na ƙaramar hukuma da ake yi su ma su san cewa ga abubuwan da ake yi don ƙaruwar manomansu.
Wai ku me da me kuke yi ne tunda kamar za a iya cewa ƙungiya ce ko hukuma ta ƙasashen waje kun bullo da wani shiri, za ka yi mana bayanin me ne kuke yi tartibi?
Sunan ƙungiyarmu Promcom mai ƙarfi. Promcom mai ƙarfi ƙungiya ce mai zaman kanta wanda take ƙarƙashin cibiyar hukumar bunƙasa ƙasashe na duniya wanda gwamnatin Ingila ne take funding ɗinsu. So ƙarƙashin DFID muke, su suke ba mu kuɗin da muke aiwatar da ayyuka. Kuma ayyukan da muke yi a nan wurin shi ne duk wani abin da zai tallafa ma manomi da mai ƙaramin ƙarfi yanda zai inganta sana'ar shi na noma, ya ci riba, ya samu ingantuwar rayuwa, to mu mukan bi diddigi mu tallafa. Ko muna yin wannan aiki ne ta hanyar a misali ta bangaren noma. Ba abin da ke ci ma manomi tuwa a ƙwarya irin ya samu kayan cefanen gonan shi, abin da ya shafi takin zamani, abin da ya shafi irinrika masu inganci, abin da ya shafi magungunan feshi masu inganci, da kuma ilimin yanda zai yi amfani da waɗannan kayayyakin cefane saboda ya cimma nasara. To in muka samu kamfanoni masu zaman kansu wanda su suna aiki ne don neman riba, amma in suka ce za su bi ta hanyar sarrafa kayayyakinsu yanda zai amfani ƙaramin manomi, ƙarshenta abin da za su yi su kashe kuɗi, kuɗin zai ƙara tsada, to mu sai mu shigo ciki saboda mu tallafa musamman wurin wayar da kai. Saboda haka a wannan rana na manoma muna aiki ne tare da kamfanin Syngenta Nigeria Limited wanda yake su kamfani ne masu yin ingantattun iraruwa wanda yake a ɓangaren iri su ne na uku a duniya. Sannan kuma abin da suka fi shahara a kai shi ne magungunan feshi na gona da Allah na ciyawa ne, na ƙwari ne, da sauran cututtuka a duk duniya Syngenta su ne na ɗaya. Saboda haka sun shigo Najeriya, headquarters na Switzerland, amma sun shigo Najeriya saboda su aiki su tallafa ma manomanmu, shi ne muka ga cewa ya dace mu aiki da su. In ka duba Malam Mahmud a kasuwanninmu na kayayyakin cefanen noma, za ka ga cewa akwai algushu, akwai magunguna da irarika da taki kala-kala wanda ke basu da kyau, manomi zai amfani da shi. In maganin ƙwaro ne yana fesawa ƙwaro ya ɗan suma an jima nan sai ya farfaɗo. So duk waɗannan sun yi yawa, sai muka gano cewa waɗannan kamfani sun zo maganin su ingantattu ne, suna da tsada, kuma unfortunately manomanmu su sun fi son abubuwa masu araha. So suna bin waɗannan araha kuma baya biyan buƙata. Waɗannan suka zo da kayayyakinsu ingantattu wanda zai tallafa wa manomi maimakon ya amfani da magunguna da yawa kuma bai biya bukata ba, ya kashe kuɗi, amma zai amfani da magani kaɗan koda da tsada ne amma ya biya bukata. To mu taimaka saboda manoma su samu kai gaci ga irin amfani da irin wannan magunguna saboda su bunƙasa nomansu.
To a wannan gaba wace siga kuke bi wajen wannan taimakawar, misali don ganin cewa manoma sun fahimci abin da ake so su yi?
A yanzu haka muna aiki da wannan kamfanin Syngenta a jihohi guda biyu, Kano da jihar Katsina. A jihar Kano da jihar Katsina ɗin nan muna aiki tare da masu sai da kayayyakin cefanen noma wanda ake kira ma agro dealers da kuma retailers guda 12 a Kano, guda 10 a jihar Katsina. Kowane mai sai da kayayyakin gona mun ce ya ba mu sunan manomi guda biyu wanda yake shi abokin hudun shi ne, kuma yana noman shinkafa a karkaransu. Saboda haka sun ba mu sunayensu, muna koyar da su, mun koyar da su dabarun noma da yanda za a amfani da magungunan feshi na kan wannan kamfani na Syngenta da yanda za su kare kansu yayin yin wannan feshi, saboda magungunan nan abubuwa ne masu hadari. Mun koyar da su, muna a jihar Kano muna aiki da manoma guda 22, a jihar Katsina muna aiki da manoma guda 20.
Idan Allah ya kai mu rana ta yau da rai da lahiya, za ku ji ci gaban wannan shiri. Yanzu a madadin Abdulrahman dan Baba, jami'i mai ba da shawara a kungiyar Promcom mai karhi wadda ke karkashin hukumar raya kasashe masu tasowa ta gwamnatin Ingila, wato DFID, da Mahmud Ibrahim Kwari, wato wakilin mu na Kano da ya tattauna mana da shi, da Jude Leather Creation wadda ta hada mana sauti. Ni ce taku Halima Jumrau. Ke muku hatan alheri daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Amma kar ku yi sauran kashe rediyo, nan gaba kaɗan ni da Jamila da Usman za mu sake dawo muku da shirin yau da gobe.